This is the Voice of America. The following program is in Hausa.
Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana akan mitoci 22 da 25 da 16. A Najar kuma za ku iya kama mu a gidajen radio amfani da Sarauniya da Fara'a da FM Nomad da Madalol FM. Muna nan kuma kode yaushe akan internet wato a voahausa.com. Assalamu alaikum, alaikum barkamu da wannan lokaci na ranar 12 ga watan Nuwamba shekarar 2015. Muhammad Dalo ne daga birnin Washington DC tare da Ali Mustafa Sokoto muke farin cikin kasancewa tare da ku a cikin shirinmu da ke zuwa muku a zagaye na uku a wannan rana. Da farko ga kanin labaran duniya.
To Muhammad, mayakan kuɗa da na Amurka sun yi wa mayakan ISIS tarin dangi a ƙasashen Iraq da Syria. Hukumomin 'yan sanda na Italiya kuma sun je sun yi samami da suka kawo mutanen ƙasashe daban-daban da ke da alaƙa da ta'addanci. Shugaban Amurka yana jinjina mutanen Myanmar saboda gagarumar nasarar da suka samu a zaɓe, sannan rukunonin ɓangarorin Al-Shabaab ta Somalia suna faɗa da junansu.
To a Najeriya kuwa masana ne ke ci gaba da tofa albarkacin bakinsu dangane da ma'aikatar kula da wutar lantarki da aka bi wa tsohon gwamnan jihar Legas, wato Babatunde Raji Fashola. Shin ko waɗanne irin ƙalubale ke gabansa?
Babban ƙalubale ne a gare shi, kuma aiki ne wanda yake yana buƙatar hannuwa da yawa daga kowane fanni.
A can ƙasar Malta kuwa an shiga rana ta biyu a taron da ƙungiyar tarayyar Turai da shugabannin ƙasashen Afirka ke yi domin shawo kan matsalar kurarar bakin haure. Muna kuma tafa da shirin sai bango ya tsage wanda Jummai Ali za ta gabatar. Amma da farko bari mu sha labaran duniya.
Jama'a barkanku da wuni. Mayakan kurɗawa tare da taimakon jiragen saman yaƙin Amurka sun yi nasarar cauke wasu daga cikin yankunan da ke wajajen garin Sinjar na arewacin Iraq daga hannun mayakan ISIS, wanda rundunonin kurɗa da Amurka ɗin suka so makadar musu da ɗimbin hare-hare daga asubahin yau. Rundunar sojan na kurɗa dai sun ce su ne suke riƙe yanzu da ƙauyuka da dama da ke ɓangarorin shi wannan garin na Sinjar, sannan kuma sun kame har da wani babban titi da ita ISIS ɗin take amfani da shi tana jigilar kayan aikinta tsakanin garin Mosul da ke hannunta ita ISIS ɗin can gabacin Iraq da kuma birnin Raqqa a cikin ƙasar Sham, wato Syria, wanda su ƴan ISIS ɗin suka ce shi ne hedkwatar su. Shi wannan titin ISIS take amfani da shi wajen aika makamai da mayaka da man fetur da dai sauran kayan aikin da mayakanta suke amfani da su. Sojojin kamar dai 7,500 ne suke cikin wannan ƙoƙarin da ake akan ISIS.
Hukumomin 'yan sandan ƙasar Italiya sun ba da sanarwar cewa sun cafke mutane da dama a samanmin da suka kai a cikin wani shirin haɗin gwiwa da wasu ƙasashen Turai na farautar mutanen da ke da alaƙa da ta'addanci. Hukumomin sun ce samanmin ya auna ƙungiyar wasu mutanen kurɗawa ne da ke zaune a ƙasar Norway, waɗanda aka sace, wato aka ce suna gudanar da wasu ayyukan bayan fage ta hanyar duniyar gizo wajen neman mutanen da za su tura zuwa Iraki da Siriya don su taya ISIS yaƙi. A cikin samamin ne aka cafke mutane 6 a can Italiya, 4 a Ingila da kuma 3 a Norway. Ko bayan wannan an gudanar da samamin gidaje 26 a ƙasashen Italiya da Jamus da Finland da Norway da Switzerland da kuma Burtaniya.
To a yau alamus ne ake sa ran kwamitin tsaron Majalisar Ɗinkin Duniya zai fito da wani sabon ƙuduri wanda zai nemi a samu zaman lafiya a ƙasar Burundi, har ma da yin barazanar saka kafar wando ɗaya da duk wani da ya nemi ya kawo cikas a wannan yunkurin na maido mata kwanciyar hankali. Ƙudurin da zai nuna damuwa game da ganin yadda tashin hankali ke daɗa ƙaruwa a ƙasar da kuma nuna ɓacin rai na rashin samun haɗin kai tsakanin jinsunan mutanen ƙasar ta Burundi. Ba da ban haka kuma ƙudurin yana neman dukkan masu ruwa a cikin lamarin nan su haɗa kai da ƙoƙarin sulhunta na shugaban Uganda Yoweri Museveni. Ita ma ƙungiyar haɗin kan ƙasashen Afirka ta nuna alamun cewa tana iya ta kutse kai cikin lamarin nan. Burundi dai wato domin a kashe wannan wutar rikicin. Duk wannan tazoma da ta faru ne daga watan Afrilun da ya gabata, lokacin da shugaban Burundi Pierre Nkurunziza ya bayyana ƙudurinsa na sake tsayawa zaɓe, wato na neman wa'adi na uku kenan akan karagar mulki, matakin da jam'iyyun adawa suka yaƙi amincewa da shi.
Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka daga birnin Washington DC.
To
shugaba Barack Obama na Amurka ya jinjinawa jagabar adawar kasar Myanmar Aung San Suu Kyi saboda gagarumin nasarar da jam'iyyarta ta NLD ke dab da samu a babban zaben da gudanar a kasar. Wata sanarwa da Fadar White House ta fitar ta ce shugaban ya kira macen wacce ta taba cin lambar yabo ta Nobel ta zaman lafiya inda ya yaba mata saboda shekarun da ta yi masu yawa ba gajiya tana gwagwarmaya kawo wato wa kasar ta zaman lafiya. Sakamakon ne ya fara fitowa ne na zaben wanda ya nuna cewa jam'iyyar Aung San Suu Kyi ta NLD ta samu gagarumar galaba akan jam'iyyar USDP mai daurin gindin sojin na Myanmar. Sakamakon ya nuna cewa jam'iyyar ta NLD wato yanzu haka ta lashe kujeru 196 daga cikin kujeru 243 na majalisar dokokin wakilan kasar, wato kashi 80 kenan na kujerun. A majalisar dattawa ma NLD ta dauke kujeru 95 daga cikin kujeru 116 na majalisar. Wani abin yabawa shine cewa dukkan jam'iyyun da suka shiga zaben suna nuna alamar shirin su na mutunta duk sakamakon da ya fito.
To a ƙarshe, bangarori biyu masu adawa da juna na ƙungiyar Al-Shabaab ta Somalia sun gwada junan su yayin da ake ci gaba da samun baraka a cikin ita ƙungiyar sanadin bambancin ra'ayin membobinta kan ko dai su yi biyayya ga Al-Qaida ko kuma su bi ISIS. Mazauna yankin da abin ya faru sun gaya wa sashen Somaliyan shi na gidan rediyon nan na murya Amurka cewa rikicin ya ɓarke ne lokacin da gungun mayaƙa suka auka rukunin 'yan uwansu masu rayin ISIS yadda ya kashe aƙalla mayaƙa tara aka raunana na wasu takwas a wannan faɗan da ya kaure can kusa da garin Sako da ke lardin Juba ta tsakiya. Wasu mayaƙan Al-Shabaab dai sun jima suna kira da cewa a tsinke dangantakar da ta daɗe tsakaninsu da Al-Qaida a haɗe da ISIS, matakin da wasu manyan shugabannin Al-Shabaab ɗin ba su yarda da shi ba.
To labarin duniya kenan kuka saurara daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a Washington DC. Kabarin fara da Najeriya inda masana ke ci gaba da tofa albarkacin bakinsu dangane da rantsar da ministoci da gwamnatin shugaba Muhammadu Buhari ta yi jiya. Shin waɗanne ƙalubale ke gaban waɗannan ministoci? Daga Abuja, wakilin muryar Amurka Hassan Maina Kaina na ɗauke da ƙarin bayani.
Haɗe ma'aikatar ayyuka, gidaje da makamashi wuri guda ƙarƙashin minista ɗaya na ci gaba da jan hankalin ƙwararru a Najeriya. Tsohon gwamnan jihar Legas Alhaji Babatun Deraji Fashola aka ɗorawa alhakin tafiyar da wannan ɓangare. Ƙwararrun injiniyoyi irin su injiniya Dodo Manu Ibrahim na da ƙwarin gwiwar cewar Fashola ka iya cire kitse daga wuta.
Kuma kasancewarsa kan cewa tsohon gwamna ne wanda yake kuma ya yi wani abin tasiri misali dangane da sha'anin ba da wutar lantarki a jihar Legas ɗin nan, wanda za su wadatu da kansu na akalla na fannin su, kaga wani abu ne wanda ya faru yanzu kuna an daɗa buɗaɗa masa kofa ne kan cewa yanzu fa ba na jihar Legas kawai ba na Najeriya ne gaba.
To shin menene girman kalubalen da Fashola ke tunkara?
Babban kalubale ne a gare shi, kuma aiki ne wanda yake yana buƙatar hannuwa da yawa daga kowane fanni. Kamar misali yanzu buƙatar wuta, yanzu misali a Najeriya shekara nawa muna ta kishirar wuta, kaga wannan babbar buƙata ce da kowa yana kishirar wannan.
Injiniya Dodo Manu Ibrahim. A ɗaya ɓangaren kuma, naɗin da aka yi wa ƙwararren ɗan jarida Adamu Adamu a matsayin babban ministan ilimi na ƙasa da kuma Farfesa Anthony Awuka a matsayin ƙaramin minista, shi ma masu sharhi na kallon al'amarin ta mahanga daban-daban. Ja'far Ja'far ɗan jarida ne a nan Abuja.
Shi Farfesa Anthony Awuka ƙwararren malami ne na makaranta, wato a harkar ilimi shi gangarenne. Adamu Adamu shi ma ƙwararre ne a harkar jarida, duk amma gaskiya tsari na aiki bai dace a zo a ce za a saka shakundin a ƙarƙashin wanda bai kai wannan matsayi ba.
To sai dai kuma wani tsohon sakataren ƙungiyar malaman jami'o'i ta ASU kuma malamin jami'a Mansur Isa Buhari na da ra'ayi na daban.
In an ce ma kana professor, to ai ba gashi shi Buhari ba professor bane amma shugaban kasa ne, balantana minister. To dan aza wani minister saban professor, ni na ra'ayi na ganin cewa matsawar da zai iya limi daga cikin matsalar da yake ciki yanzu ba matsalar komai. Akwai professorship da su duka ministerin ta education, kun ba su wa education din komai ba.
Hassan Maina Kaina, muryar Amurka daga Abuja, Nigeria.
Ala la, 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 ala la,
To madalla gaida mamman shata kafin nan wato kun ji rahoton Hassan Maina kai ne yanzu kuma sai kasar Kamaru inda wata tawagar jami'an gwamnatin kasar Jamus ta kai ziyara kasar domin karfafa dangantaka kasashen biyu kan yadda za a raya kasar ta Kamaru musamman ma yankunan karkara daga Yaounde ga wakilin mu da Amurka Muhammad Awal Garba da ƙarin bayani.
Kasar Jamhuriyar Kamaru da kasar Tarayyar Jamus suna ci gaba da karfafa dangantakar zumuncin da ke tsakanin kasashen biyu. Manzo na musamman daga kasar Tarayyar Jamus, Christophe Colomaye, shine ya jagoranci tawagan da suka iso kasar ta Jamhuriyar Kamaru daga kasar Tarayyar Jamus sun gudanar da taron su ne a ofishin wakilin na musamman na ministan tsimi da tanadi wato wanda ake kira Economico Economy, Yauba Abdullahi a ofishin sa da ke babban birnin kasar Yaounde. Taron nasu dai domin inganta sha'anin gudanar da mulki ne cikin walwala da ci da ma raya karkara. Wakili na musamman Yauba Abdullahi yace taron da muka yi domin ci gaban al'umma ne da gyaran waɗansu al'amura na sha'anin gudanar da mulki har ma da yanda ake nema a koli cin hanci da karɓar rashawa a doron ƙasar na Jamhuriyar Kamaru domin ya yi wa ƙasa katutu. Wannan taron da ana gudanar da shi ne kowane shekara, yanzu dai an gudanar da na 1,115 zuwa 2016. Wakilin tawagar ƙasar na Tarayyar Jamus Mr. Christophe ya ce yana fata kasar ta Kamaru za ta dinga gudanar da mulkinta cikin walwala da adalci da ma ƙara ba wa karkara fifiko wajen ilimi, noma, ruwan sha mai tsafta da kiwo da ma ba su abubuwan more rayuwa. Kasar Jamus ta bayar da gudunmowa na tsabagen kuɗaɗe har sama da miliyan 90 na euro, wanda ya daidai da miliyar 65 na sifan kuɗin ta Jamhuriyar Kamaru domin agazawa kasar na cimma burinta wajen bunƙasa kasar cikin shekara na 2016 zuwa shekara na 2018. Kasar Tarayyar Jamus dai tana daga cikin kasashen da suka fara mulkin kasar ta Jamhuriyar Kamaru tun a zamanin mulkin Malaku. Na hira da ɗan jarida Shu'aibu Gambo a matsayinsa na wanda ya san tarihin kasar ta Jamhuriyar Kamaru, ga yanda hirar ta mu ta kaya.
Kasancen baya a lokacin mulkin mallaka, kasar Jamus ita ma ta kasance cikin wato kasashe waɗanda suka mallaki kasar Kamaru. To a yau muna gani wato ko domin mun san cewa daga baya kasar Faransa ce ta mallaki kasar Kamaru, amma akwai dangon zumunci da ya saura tsakanin wato kasar Jamus da kuma kasar Kamaru. Shine yasa kake gani a yau kasar Jamus tana miƙa wa kasar Kamaru hannu.
A to ya kake gani yanzu gashi ba a magana Jamusanci a kasar Kamaru? Yayi daidai kuwa
ka san yaren Jamusanci ba yare bane wanda ake yin shi a duk duniya, kuma ka san idan aka dubi hanyar cinikayya da harkokin da ya shafi duk duniya, yaren na Ingilishi yafi duk saura karfi. Bayan haka a Kamaru ana Ingilishi ana kuma Faransanci, saboda yarenni ne guda biyu waɗanda officially su ne masu karfi a kasar Kamaru.
Kasar Jamus a ita ce ta fara shigo wa kasar Kamaru. To gashi dai suna ta kokarin kutso kai, ko dai dan sun ga waɗansu kasashe ne suna kokarin wato su shigo kasar Kamaru domin su taimakawa ainihin wato kasar.
Ni dai a gani na Jamusa sun fi kasar Faransa agazawa wato manema taimako da su da kasar Amurka. Mu dai burinmu shine wato waɗannan kuɗaɗe da kasar Jamus ta miƙa wa kasar Kamaru su isa wa mutane da ya kamata.
Muhammad Awal Garba, muryan Amurka daga kasar Kamaru.
Madalla gaida Muhammad Awal. To daga batun ziyara a kasar ta Kamaru sai na kwararra bakin haure daga nahiyar Afirka zuwa Turai, inda a yau aka shiga rana ta biyu a taron da shugabannin ƙungiyar tarayyar Turai ke yi da shugabannin Afirka a kasar Malta. Bayanai da na cewa ƙungiyar ƙasashen Turan na shirin baiwa Afirka euro biliyan 2 domin su magance matsalolin da ke haifar da kwararren 'yan Afirka zuwa nahiyar. Na tambayi Mustapha Muhammad Kadi na ƙungiyar Kudiyawo, wanda ya daɗe yana bindigin wannan lamari daga jamhuriyar Nijar, ko tallafin kuɗin zai yi tasiri?
To lalle sanin kowa ne, idan aka ɗauki yau matsala ta bakin haure, ba a iya cewa ta fuskanci kurum ko wata rishin tsaro ko yunwa. Tunda idan kuka dibi wato ƙasashe masu yawa inda al'ummarsu take hita tana tahiya kawar Turai, ba su da yunwa. Mafi yawa ƙasashe ne masu teku, kuma suna da ruwa haba iyaka, suna da abinci haba iyaka. Kenan wannan muhawara da ake yi a Malta, kakin a yi ta dauri su waɗanda ake ɗauka kawar bakin haure ko matasa masu niyyar su hita, da su ne kamata a yi shawarwari a tambayi su menene matsalolin su wai mene yake sa suna hita suna tafiya ba nimuwa ba waɗansu ke koran su to kenan idan ba a san matsalolin nasu ba sosai da sosai ba a iya cewa a je a yi babban muhawara wadda za ta fuskanta tsaida su a gidajen su idan ma aka ɗauki duk kuɗin duniya aka zuba a can ba za ta magance wato wannan matsala da aka gare mu ta bakin aure ba idan ba a zo nan Afirka ba.
Kun saurari Mustapha Muhammad Kadi kenan na kungiyar Kudi Yahu wanda yana bin diddigin matsalar kurara ɗin gudun hijira zuwa nahiyar Turai. To kan wannan batu ne muke so ku kira ku bayyana mana ra'ayinku ta yaya kuke ganin za a shawo kan matsalar kuraren bakin haure zuwa nahiyar ta Turai. Lambar da za ku kira dai idan mun buɗe layukan mu an jima wato ita ce 202-2056 wato 2566 ga lambar zan ƙara faɗa. 202-2056 To yanzu karfe 4 ne da kusan minti 16 a Jamhuriyar Nijar da ma kuma kauce ta Najeriya. Wato 10 na safe kenan a nan birnin Washington DC kuna tare ne da sashin Hausa na muryar Amurka ga Jummai Ali da shirinmu na gaba.
Assalamu alaikum masu sauraro, Jummai Ali ce daga nan birnin Washington DC nake farin cikin sake saduwa da ku a wani shiri na Sai Bango Ya Tsage. Malam Muhammad Abubakar, Daraktan Hukumar Samar da Ayyukan Yi da ake cewa NDE a takaice, zai amsa wasu daga cikin tambayoyin masu sauraronmu game da matsalar rashin ayyukan yi. Dokaji waɗannan tambayoyin ko?
Alhamdulillah hajiya, wato tambayoyi da suke yi alal hakika suna da ma'ana. Wato da irin tabbatar ma ɗan uwanmu Sumada Abdulkarim Sadiq da sauransu cewa matsalar rashin aikin yi da talauci ta addabi duniya gaba ɗaya ba Najeriya kawai ba, sai dai wani wurin ya fi wani wurin jin kaifin matsala. A halin yanzu za a lura cewa tabarbarewar tattalin arziki ya shafi duniya, tabarbarewar tattalin arziki kuma ita ce take jawo talauci, sannan tana jawo mutuwar masana'antu waɗanda su ne suke bai wa jama'a ayyuka. To ala ayi halin mu abin da muke gani duk da akwai matsaloli waɗanda sun samu tushensu daga matsalolin tattalin arziki, tattalin arzikin ƙasa, muna ganin cewa su ma jama'a al'umma akwai wasu abubuwa inda suke da gaira wanda dole sai an tashi tsaye an gyara domin a samu samun sauki. Alal misali, alal misali, wato za ka ga yara sun fito daga makaranta sai duban Turanci amma ba su san abin da za su yi da hannuwansu ba, saboda haka mu hukumar mu abin da ta yi shi ne sai muka tsaya muka kawo shirye-shirye waɗanda za su tabbatar da wannan matashi da ya fito daga makaranta ya samu abin da yake iya yi da hannun shi domin ya yi dogara a kan shi, a kan kansa. Da yawa matasa abin da suka ɗauka ba wani aiki sai na ofis, har wani ma na ce yanzu yana ne yana kirarin cewa wai aiki sai ne wanda yake da hannu da shi ko na abu. To ina tabbatar ma ƴan uwana cewa aikin gwamnati ba nan ba da rataya ba zai koma sai rago. Sai rago idan kana matashi kana cin ƙarshe ka samu iliminka ka fita waje ka nemi kafa abin da za ka dogara a kan shi. Muna da tarihin mutane da yawa ban sani ba gaskiya ban sani ba in dangurta ya taɓa yi ma wata gwamnati aiki, ban sani ba akwai sauran mutane waɗanda Allah ya albarkaci dukiyoyinsu da al'amuransu wanda ba su taɓa yi ma gwamnati aiki ba. Saboda haka yanzu an daina yayin neman aikin gwamnati, abinda matashi wanda ya isa yake da zuciya abinda ke neman shi ne ya nemi yadda zai kafa abinda zai dogara da kanshi. To a nan wurin abinda muke yi shi ne mu koya maka, idan kai alal misali wanda ya gama sakandare ne sai mu koya maka ita sana'ar kanta domin ka fito kariki, idan wanda ya kamar jami'a ne domin muna ganin an riga an shirya kwalwar shi da taitan hankalin shi, to sai mu kashi wani dan goro akan sana'a ta fiye da kasuwanci domin ya kafa masana'anta ta karama wadda zai tattala cikin ikon Allah ya riga har ta girma shi ma ya samu aiki ya samu motsi aiki. To waɗannan su ne hanyoyi da muke bi domin mu samu matasa su rika dogare a kansu. Amma akwai shirye-shirye da yawa. Allah mu zama ɗaki hajiya wani misali. Kwanakin baya muka ɓullo da wani shiri wanda muke kira dabarun kwarin baya domin mutane na kasassu misakai. Muka fiddo da abin nan kusan duk jihar da ke Najeriya ba inda ba mu je ba muka rika horar da 50 ɗari ba don 50 ɗari ta isa ba, a'a domin sauran masu ruwa da tsaki ƙananan hukumomi ne gwamnatocin jihohi da sauran su ma su yi idan suka yi za mu haɗa ƙasa ta haɗa su wanda suke ilimin jami'a. Abin da muke tunani a kansu shi ne wanda ya ilimin jami'a kafin a ba shi takardar shaidar ya gama akan ce an same shi da kyakkyawan hali da kyakkyawan hazaƙa wajen abin da ya koya. To muka san cewa idan kai shekara 2, 3, 4, 5 ba aiki da kyakkyawan halin da shi abin da ya koya da zai fara ɓacewa. Shi ne dalilin da muka ɓullo da wani shiri da muke kira Graduate Attachment Program. Za mu jawo mutane da suke jami'a mu kai su ma'aikatu inda za su rika aiki kamar kowane irin ma'aikaci. Da safe in ka tashi ba ka tunanin yau ba inda zan a'a akwai inda za ka je inda ake bukatar aikinka mu ko muna dan bashi allowance. Ma'ana a nan wurin shi ne cikin lokacin da yake wannan aiki yana saurare yana kallon wurin da yake aiki. Idan akwai wani abu ya kullo da ya ba sha'awa ya ce ya kama ko kuma su waɗannan da yake mu aiki ya yi aiki tukuru yadda za su yaba in mun ce mun gama su ce a'a da mun shi mu ɗauka. In kawai haka duk ba ta samu ba to abinda muke in ka gama sai mu kira ka sai mu saka cikin wani shirin mu da muke kira ka fara naka kasuwanci wato start your own business sai mu kawo ka mu saka ta ciki mu baka horo da jere na ta ce da kasuwanci sannan mu kokari mu samu kai da za ka ci gaba da sana'a.
Assalamu alaikum. Mai magana shi ne Kumar Sambu Mursolawa daga nan jihar Katsina tarayyar Najeriya. Na farko ina yi ma babban bako sannu da zuwa, kanan zan yi mashi tambaya guda biyu. Tambaya ta farko shi ne shin ina son ya mana bayani wani irin tanadi a wannan hukuma ta yi ma miliyoyin matasa da ke a tarayyar Najeriya musamman ɗalibai waɗanda suke a makarantun university da irin su College of Education da Polytechnic wanda idan sun gama wani tanadi wannan hukuma ta musu. Tambaya ta biyu kuma da nake so da ansa mini shi ne shin a budget muna jin ana hidda miliyoyin ko biliyoyin daloli ko biliyoyin nerori kai a kan wannan hukuma, shin ina waɗannan kuɗaɗe suke tafiya? Mu ba mu ganin aikin da wannan hukuma take yi a ƙasa, ina kuɗin nan suke tafiya? Tambaya ta kenan.
To Allah shi ga ta malam, idan ka je daura za ka samu santa da muka gina da wajen miliyan 33. Idan ka je ka tuna nan ma'aikata ta fita da ofishin 'yan sanda za ka samu santa da muka gina da kamar miliyan 33. Idan ka je Funtuwa za ka samu santa da muka gina kamar da miliyan 33. A halin yanzu muna nan muna ginin santa da Arimaye a cikin kashin kuɗi da bana in Allah da za mu gina ɗaya a Kurfi za mu gina ɗaya a Dibiya. Sai ke nan. Na biyu ina son in sanar da kai wato idan kamar ka ɗauki santa ta Funtuwa wanda lokacin da muka fara mun yi horon ɗalibai 250 a lokaci na farko. Kowannan su idan ƙarshen wata ya yi muna ba su naira 2,000. Kuma masu horon su muna 5,000 da kai. Masu horon su muna ba su 10,000. Idan kai misali wannan 250 5,000 ka duba ka ga abin da yake kamawa. Kuma idan ka lura in ba da santa guda 41 a cikin ƙasar nan. Banda yake sannan akwai wuraren masu sana'antu masu zaman kansu inda muke da yaranmu. Mu biya su mu biya yaran. Saboda ga kuɗin da kake gani yaran da ke zuwa muna ba su kuɗi. Malaman masu koyar da sana'a muna biyan su. Ya ka abin da muke da wannan kuɗi kenan. Domin mu horar da mutane mu samu sana'a. Bayan an yi wannan mukan sayi kayayyakin aiki wanda za mu ba wasu daga cikin wanda muka horar. Ba mu da isassun kuɗin da za mu ba duk wanda muka horar. Amma muna ɗaukar wasu daga cikin su domin ne domin ya zama misali. Kaga shi aikin samar da aikin yi ba a ce sai gwamnatin tarayya ba kawai.
shari'a da gwamnatin jiha da gwamnatin kaduna hukuma da sauran al'umma kungiyoyi masu zaman kansu za ta lura kamar matar gwamna tana yi matar chairman local government tana yi matar duk wani mai nuna alheri yana yi saboda ba mun kaɗai muke ba amma idan ka lura mu a dukkan kowace jiha akwai mu kuma wannan kuɗi da kuke gani ana ba da shi ne domin jiha 36 da headquarter.
Masu sauraro ƙarshen shirin kenan a yau sai kuma makon gobe idan Allah ya kai mu a huta lafiya.
A yau sakon mu na farko ya fito ne daga Yusuf Muhammad Gagarawa, karamar hukumar gagarawan jihar Jigawan Najeriya, wanda ya ce hakika kiran da babban hafsan sojin Najeriya ya yi wa sojojin na Najeriya na su bar tsuma kansu cikin harkokin siyasa ya yi daidai, tunda aikin su shine su tsare ƙasa don samar da zaman lafiya. Sai kuma sakon Nasiru Musa Mai Yama jihar Kebbi, wanda ce to sabbin ministocin da za su share tsuwar kama aiki yau, ku yi wa kanku kashedi da dukiyar talaka don tsira da mutuncin kanku. Babu shakka bikin rantsar da sabbin ministoci a Najeriya ya dau hankalin 'yan Najeriya. Fatan mu shine Allah ya sa su zama abin kwatance gare mu, amin. Sako daga mai nasara na Sarafuntuwa. Shi kuma ciro ma mai turare Dumjiya jihar da magaran Nijar cewa yayi. Assalamu alaikum muryar Amurka. To mu dai fatan mu Allah ya sa sabbin ministocin da shugaban Najeriya Muhammadu Buhari ya rantsar da su a yau su zama masu gaskiya da rikon amanar dukiyar 'yan Najeriya, amin. Sai kuma sakon Ali Usman Taka Lafiya, wanda ya ce matakin dokar ta bacin da hukumomin kasar Kamaru suka dauka domin dakile 'yan ta'addan Boko Haram mataki ne mai kyau. Hakika muna goyon bayan shugaban kasa Muhammadu Buhari na cire manyan sakatarorin gwamnatin tarayya da fatar waɗanda suka mai gurbin su za su zama masu son cigaban kasar mu. Sako daga Yahuza Sahabu Dan Didi Kamba. Sai kuma sakon Isu Hundila Faki, wanda ce mu al'ummar Hausawa mazauna garejin Olade dake karamar hukumar Ife South jihar Osun, muna taya sabbin ministocin Najeriya su 36 murnar rantsuwar kama aiki. Allah ya taya su riko ya sa su ba mu da kunya wajen gudanar da ayyukan ci gaban kasar, amin. Da ƙarshe sai sakon Professor Aliyus Haruna Kirami Sau, wanda ya ce salamu alaikum VOA Hausa. Mu dai fatan mu akan waɗannan sabbin ministocin shine su yi kishin kasar mu, domin kuwa ba Buhari ya zabe su ne a matsayin masu adalci.
To madalla yanzu kuma ga labarai a takeice.
Mayakan kurdawa tare da taimakon jiragen saman yaƙi na Amurka sun yi nasarar cefke wasu daga cikin yankunan da ke wajajen garin Sinjar a arewacin Iraki daga hannun mayakan ISIS, wanda rundunonin kurdawa da Amurka suka soma kadarwa da dimbin harare daga safahin yau. Rundunonin sojan na kurdawa dai sun ce su suke rike yanzu da ƙauyuka da dama da ke ɓangarorin wannan garin da ake rikici a gefen zagaye da shi. A Italiya kuma hukumomin 'yan sanda ne suke ba da tasu sanarwa ta daban da cewa sun cefke mutane da dama a samaman da suka kai cikin wani shiri na haɗin gwiwa da wasu ƙasashen Turai na farautar mutane da ke da alaƙa da ta'addanci.
To madalla masu sauraro, abu ne sauƙaƙe nan a cikin shirin namu na wannan lokaci, sai kuma can da daren Allah da za mu sake dawowa. Yanzu a madadin Aliyu Mustapha Sokoto, sai kuma injiniyanmu Mr. Rob da Daniel Brown da ya bada umarni, Mahmud Lalo ke cewa ku huta lafiya daga nan sashin Hausa na muryar Amurka, amma kada ku yi nisa domin ga Halima da Jamila da shirin yau da gobe.